إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاتر قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدا تليه تدقوم شاتر وندي ديدي دا شابيو قوات جولاي 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي غسل الميت بياني أكم بدئو إيدا غني دا وانكي ممتي معنا ممتي وانكي شعكي domin ba shi da kanshi ne yake yi wa kanshi wanka ba balle a ce ghuslu amma wanke shi ake kama shi a yi kamar yadda ka san ake kama yaro dan karami a wanke shi to shine wanka din gare shi to akwai bidiyoyi waɗanda suka shigo cikin ainihin al'amuran wanke ainihin shi mamaci din asaniya wa 30 bid'a ta 32 ash-shaykh al-muhaddis al-alim as-salafi yace wad'u raghifin wa kuzi ma'in في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته akwai wata bid'a wadda mutane suke yi shine idan akai mutuwa sai su je su samu ainihin wato gutsirai na waina da kuma tambulan guda na ruwa wato katan kofi sai su aje shi a wurin da akai wa mamaci wanka har kwanaki uku za su rinka zuwa suna ajewa kullun za a kawo waina da tambulan guda na ruwa a ajiye da daddare in gari ya waye sai a dauke sai kuma gobe da daddare har sai an yi kwana uku ana aje wannan ruwa da kuma ainihin ita gutsire na waina din a wurin da aka yi mamaci wanka bayan mutuwa wannan mamaci har tsawon kwana uku yace to yin wannan ainihin bid'a ne ka karanta littafin al-madkhal na ibn al-hajj a cikin mujalladi na uku shafi na 276 as-salisa was-salasuna bid'a ta 33 إيقاد السراج أو القناديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال كنا فتلو دا وسسكي كوكما ديسكو لايت إرم فتلو ما سكيكب تاوا كيكب 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 هكا سو كنا سو أولن دا أكي وماما چي وانكا هات أوان داري أكو كو وانا داري ذا أزو أكونا فتلو أوان نولي دا أكي وماما چي وانكا كوكما إرم وادا نام فتلو وادا ندسكي ما سو أيني هنك الليسنا سكيب تاوا هكا ديسكو لايت كينا من غروب الشمس إلى طلوعها tun daga san da rana ta fadi da almuru har zuwa lokacin da rana za ta bullo ainihin da safe to yin wannan ma bid'a wa inda ba'dihim sab'u layalin a wurin wasu kuma to ainihin wannan bid'a din sukan yi ta ne kwana bakwai wasu sukan yi kwana uku wasu kuma sukan yi kwana bakwai wa ba'dihim yazidu ala zalika wasu suna karawa har su wuce kwana bakwai din wa yaf'aluna mithlahu fil mawdi' alladhi mata fihi haka suke a wurin da mamacin ya mutu ma wurin da mamacin ya kwanta ya mutu shi ma za su rinka kunna fitila har tsawon kwana uku ko kwana bakwai ko fiye da haka wurin da aka yi mishi wanka ma haka to wannan malam yace bid'a ne minhu ka duba shi littafin al-madkhal na malam ibn al-hajj ar-rabi'a wa 30 bid'atu 34 dhikrul ghasil dhikran min al-adhkar 'inda kulli 'udwin yaghsiluhu wato mai yi wa mamaci wanka yazo yana yin wasu zikirori da wasu addu'o'i a kowace gaba da yazo zai wanke to yin haka bid'a ne ma'ana yazo zai wa mamaci wanken kai zai wanke mishi kai a ce akwai wani zikiri da zai wanke mishi hannu akwai wani zikiri da zai kwara mai ruwa a jika to akwai wani zikiri to wannan bid'a ne babu wani zikiri gaba daya dangane da ainihin wankan gawa da za a ce ake yi haka ita ma alwala a farkon alwala zaka ce bismillah saboda ainihin hadisi wanda ya tabbata riwayar sa Abu Huraira da makamantansu wannan ainihin hadisi sahihi ne wanda Imam Ahmad da sauran malamai irin su Tirmidhi da Abu Dawud suka ruwaito da Annabi yake cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi duk wanda bai bismillah ga alwala ba to bashi da alwala wannan hadisi sahihi ne ko da yake wasu malamai sun soke shi amma sahihin hadisi ne in kana son ganin cikakken bayani akan shi to akwai littafi da babban malami yayi Abu Ishaq al-Huwaini al-Athari ya sa mishi Kashful Maqbu bi thubuti hadisi tasmiya inda alwudu don haka wannan hadisi sahihi ne to ya rage yanzu hukuncin da hadisi yake dauke da shi shine cewa alwala fadar bismillah a wajen alwala lallai sunna ce mai karfi in ka bari da gangan alwala ka ta baci in ka bari da mantuwa kana cikin yin alwala sai ka ce bismillah in kuwa da mantuwa ne har ya kai ga ka gama alwalar to babu komai amma da gangan ka ki fara alwalarka da bismillah to wannan ainihin alwala taka ta baci kuma haka ake tsayawa zikirin bismillah ba a ƙara bismillahir rahmanir rahim kama wajen yanka bismillah ba za ka ƙara da bismillahir rahmanir rahim ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wajen wannan farkon alwala kenan karshen alwala kuma zaka ainihin cika shi da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هكا امام مسلم يرويتو wannan hadisi امام الترمذي ما يرويتو shi da wannan qari na cewa اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين isnadin shi ya inganta shi ma malaman da suka barbada qura akan shi wannan qura bata tabbata ba hadisi ne sahihi sai dai qarin da aka karanta cikin qawaidi wannan kamla asla lahu shine waja'alni min ibadika salihin wannan bid'a ne bi halatta maka kai ba domin bai zo a cikin ainihin hadisin ba to wannan shine abin da kada ya inganta dangane da alwala amma addu'o'i da ake cewa mutane za su yi in ka zo wanke fuska wai zaka yi addu'a Allah ka haskaka fuskata a ranar da wasu fusaku suke baki ko kuma Allah ka shayar da ni ruwan kausara in ka zo zaka kurkure baki waɗannan addu'o'i bid'a ne to haka wajen wankan janaba haka wankan haila haka wankan takaba haka duk waɗannan wanka da shari'ar musulunci ta kawo wankan idi wankan juma'a babu wani wanka da aka ce za a kai amarya wai sai an yi mata wani wanka na musamman saboda ita bata iya yin addu'o'i ba duk ƙarya ne babu wata addu'a da aka ce za a yi amarya din nan ko shekara ta nawa bata iya yin wanka ba wanka ne za ta yi na ado babu wani wanka da ake cewa wani wanka ne na musamman za a yi yana da wasu addu'o'i da sauransu a'a wanka za ta yi wanka na soso da sabulu kawai to wani wanka ne za a ce sai an samu wata tsohuwa ta tsugunar da ita ta yi mata wanka tana tattofa mata addu'a duk ta fita tattofa miki goro kawai a baka Allah ya shiryar da mu minhu yace ka karanta littafin al-madkhal na ibn al-hajj a cikin mujalladi na 3 shafi na 329 الخامسة والثلاثون بدعة 35 الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها بينا ذكري أوجن وانكن غاوة هكاكما أوجن ركا غاوة أتان أنا مغانا شيكاين شي ذكري أيايني وغاوة وانكا بدعة تو يم ذكرين كما أبينا بدعة تو هكا أتفي ركا غاوة كما أني أنا واسو ذكرو ريتو وانما بدعة الخادم يتي الخادم شيفت وانما مغانا في شرح الطريقة المحمدية أتكل لتافن شميسونا شرح الطريقة المحمدية جزئين هدشافين 22 السادسة والثلاثون بدعة 36 سدل شعر الميتة من بين ثدييها سكن غاشم متشود تكمتتيا أقبنت أكن نوننت توانا بدعاني abin da shari'ar musulunci tace shine idan mace ta rasu sai a kitse gashin kanta kashi uku sai a danna shi bayanta in kuma bai kai yadda za a tura din ba sai a kitse shi sai a bar shi haka amma a ce za a tankwaro gashin a watso shi ya sauka kan nonanta ko kan kirjinta ko gabanta to yin haka bid'a ne unzur hadisa ummi atiya yake ka duba hadisin ummi atiya fil mas'alati 28 a karkashin mas'ala ta 28 mun karanto shi a can baya bayan da ash-shaykhul muhaddis العلامة الأثري أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني دي قام بياني دنغني دا فيديو إن دا متانيسكي أي وينك غاوة في كميتي الكفن والخروج بالجنازة فيديو إن دا متانيسكي أودل الكفني دا كما فيديو إن دا متانيسكي أي فتادة غاوة السابعة والثلاثون بدأة 30 بقوي نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين daukar gawa akai ta wasu wurare masu nisa domin a rufe wannan gawa a wurin kaburkan salihai ko waliyai ka ahlil baiti kama a ce ai a gari kaza akwai makabartar mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko akwai makabartar wani sharifi ko wani wali to a ce za a dauki wannan gawa ta kanas akai ta wannan wuri mai nisa don rufe ta to yin haka bid'a ne wa nahwihim ko kuma ainihin wato akwai kaburbukan wasu waliyai ko wasu manya a ce za a kai wannan gawa a rufe to wannan bid'a ne a takaicen takaita shari'ar musulunci bata halatta a dauki wata gawa daga wani gari zuwa wani gari ba ko a wannan gari karas ya kai musulmi a rufe ka a wannan garin aikin ka shine zai sa ka samu rahama ba kwanciyar ka ainihin a gari kaza ba aikin ka shine zai sa ka samu azaba ba wai kwanciyar ka a gari kaza ba kai mutumin kirki ne to ko a Italy karasu ko a Ingila ko a ina karasu a rufe ka a can domin shari'ar musulunci ta wajabtar da zarar mutum ya mutu babu gaggawa babu jinkiri ana tabbatar da mutuwar shi nan take ai marmaza a kintsa shi ai mishi wanka ai mishi sallah ai mishi likafani aje a saka shi a kabarin shi haramun ne jinkirtar da gawa a ce sai bayan kwana kaza ko kuma sai an kai ta gari kaza wannan bid'a ce a cikin addinin musulunci in kuka yi haka in wannan mamaci ya kasance mutumin kirki ne kun cuce shi saboda kun yi mishi jinkiri daga kaiwa ga rahama
in kuma ya zama mutumin banza ne dan me kuke ta dawainiya da gawar mutumin banza abinda annabi yace kenan cikin hadisin da muka karanto a baya riwaya sahihul bukhari yace in mutun ya mutu ku yi marmaza ku je ku kai shi kabarin shi in ya kasance mutumin kirki ne to kar ku jinkirtar da shi daga rahamar da zai samu in ya kasance mutumin banza ne ku yi marmaza ku je ku sauke sharri ne kuke dauke da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa babu kyau haramun ne a cikin addinin musulunci ka mutu a wani gari a ce sai an kai ka wani gari a je a rufe ka a'a gashi kaburkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa a kasashen turawa a kasashen italy can inda ba da paproma take amma akwai kaburkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki har akwai kabarin babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ayyub al ansari wanda saboda girmamawa sai da Allah ya saukar da aya sukutin da guda ya nemi shi kirari yana yaban shi yana cewa musulmi dan me ma ba za a yi koyi da shi ba amma kabarin shi na garin da paproma yake me darge darajar shi aya qur'ani ta sauka akan shi cikin suratul nur lokacin da ainihin hadisatul ifki ta faru mas'alar aisha da aka mata kazafi wannan yace kaza wannan yace kaza abu ayyub al ansari ya shiga gida sai matar shi tace oh kaji wai abinda aka ce aisha tayi sai yace ke ummu ayyuba ki hankali da kanki zaki iya wannan abin da aka ce Aisha tayi sai ta ce ina yace to Aisha bata fi ki daraja ba sai Allah ya saukar da aya laula iz sami'tumuhu qultu ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim dan me da kuka ji irin wadannan surutan banza ku yi subhanallahi ku ce ai magana hiran ma bai kamata ma mu yi ba wannan aya tana girmama Abu Ayyub al-Ansari digiri Allah ya bashi amma duk da haka kabarin shi yana can kasar da ya rasu a can aka rufe shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa a ingila ka mutu babu na kasa ko kwa dai dan ka mutu a ingila ko ka mutu a faransa amma na kasa ita ce ko a cikin garin makka kake zaune ka zama kana saban Allah to na kasa ta same ka ko a garin makka akai maka kabari ko a garin madina akai maka kabari sai kasance kai din nan mutumin banza ne shikenan babu ruwan Allah da cewa ka kwanta a Madina ka mutu ne tunda kai mutumin banza ne kai Abu Jahal da Abu Lahab da waɗannan kasaitattun kafirai dukkan su kaburbukan su suna cikin al-Haramain sharifai ne tsakanin Makka da Madina amma kwanciye su cikin Makka ko Madina zai amfane su da wani abu ba zai amfane su da wani abu ba shi yasa duk karkai wasiya kace to kun san ni ina tafiya kasashen arna ina tafiya ina mutu dan Allah a dawo da ni abin ne a'a duk inda ka fadi ka mutu a can garin aje a rufe ka a can ga sarki Asmiha sarkin kasar Habasha wanda ya musulunta amma ya boye musuluncin shi a tsakanin mutanen shi a lokacin da ya rasu suka yi mishi biki irin wanda suke na addinin su na Kiristanci suka je suka rufe shi yadda addinin su na Kiristanci ya tsara amma shi musulmi ne manzo Allah yana Madina yace aboki na ya rasu wanda yake dan uwanku ne musulmi a kasar Habasha ba shi da wanda zai mai sallah al'adu suka mai irin na kafirai ku tashi mi mishi sallah duk wannan al'ada ta kafirci da suka yi mishi bata cuce shi da komai ba tunda shi bawan Allah ne mutumin kirki ne musulmi ne yasa karka damu ai za a yi maka gori ai babanka ya mutu an je an rufe shi a Ingila an rufa babanka a Akwa Ibom an rufa babanka a Enugu wannan ba naƙasa bace a cikin addinin musulunci babu bambanci tsakanin Akwa Ibom da Zaria sai dai waɗanda suka fi wani tsoron Allah abinda ma'aunin Allah kenan shine kana jin tsoron shi kowane irin kabila ne kai kai na hannun daman Allah ne baka jin tsoron Allah koda kai ba Qurayshi ne ba Hashimi dangin manzon Allah babu ruwan Allah da kai sai ya ce maka tabbat yada abi lahabin wa tabbi wan uban annabi ne wannan amma tuni Allah ya kakara shi a wuta ko kula da darajar shi bai ba saboda yake Allah Allah ma baya kaunar shi baka da wani zumunci tsakaninka da Allah sai biyayya baka bin Allah Allah baya son ka kana bin Allah Allah yana son ka jama'a an fahimci wannan da kyau ko to babu kyau a ce za a dauki gawa a kai ta wani gari ko kuma a jinkirtar da ita daga rufe ta wannan haramun ne a cikin addinin musulunci الثامنة والثلاثون بدعة ثلاثين تقول قول بعضهم مغانا دواسئين بدعة سكي تيوى إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويما تتوسنا الفهري دك الكفا ننسو دكوما كل الكفا ننسو ومعنى وانا ماما چين أن يمشي الكفا نيمي سادا مي كو مي درجة تذيرن كالفهري أكن وانا دبا أي مسو ككاول الكفا نيمي ويعللون ذلك ويسكي كاو دليلي دتيوى bi anna man kana min al-mauta fi kafnihi dana'a yu'ayirunahu bi zalika wai duk wanda ya zama mamaci ne ya zama likafanin shi akwai kaskanci to wai sauran mamata za su rinka mishi gori za su rinka aibanta shi akan haka malan yace wannan bid'a ne ka duba littafin al-madkhal na ibn al-hajji
a cikin mujalladi na uku shafi na 277. To mamata ma wannan mamaci ne ya san ma da kabari kusa da shi, kowa yana ta kan shi, a cikin rahama kake rahama ka ta wadace ka baka tunanin kowa, a cikin azaba kake azaba ta riga ta dimauta ka baka tunanin kowa, ta kanka kake kawai. Yaushe kake tunanin cewa har wani kafaninka wannan iri akai maka balle kai alfahari da shi? Allah ya kiyaye. To gashi a kasa yace qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, Albani mai littafi, sai nace ruwiya shay'un min hadha fi ba'd al-ahadith ad-da'ifa. Wannan zancen da kaji sun faɗa game da ƙarya da suke game da likafani yace an ruwaito wasu zantuttuka ne a cikin wasu hadisai masu rauni. Wa aqrabuha ila huna hadisu Jabirin, yace hadisin da yafi kusa da mu anan shine hadisin Jabir, wai da aka ce annabi ya ce ahsinu kafana mautakum fa innahum yatabahawna wa yatazawaruna biha fi quburihim. Mamatanku ku kyautata likafaninsu saboda za su rinka alfahari suna ainihin ji da wannan likafani nasu a cikin kabari. Rawahu Dailami, al-Imam Dailami ya ruwaito wannan hadisi, wa fi sanadihi jama'atun lam a'rifhum, ash-shaykh al-muhaddis al-allama an-naqid Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce a cikin isnadin wannan hadisin akwai wasu mutane wanɗanda ban san su ba. Wannan sai kasaitaccen malamin hadisi ya isa ya faɗi haka, ya ce a cikin wannan isnadin akwai wasu waɗanda ban san su ba, dan ya isa ya san suwana da ɗabakoki na mutane na hadisi, to har ya zama an samu wasu bai san su ba, to shikenan sun zama majhulai kenan, imma majhulul hali ko majhulul aini ko kuma ya zama mubahamai ne, ma'ana ko dai ga su ba a san su ba gaba daya, ko kuma an san su ta hanyar ɗaliban su guda biyu, ko kuma sunayen su ma ba a faɗa ba, sai aka ce wasu malamai ne kawai suka ruwaito. To yace a cikin isnadin akwai wasu mutane waɗanda suke bai san su ba. Wa bi nahwihi hadithani akharani zakarahum ibn al-Jawzi fil mawdu'at, yace akwai kuma wasu hadisai irin waɗannan kwatankwacin waɗannan guda biyu al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya faɗe su a cikin littafin shi al-Mawdu'at al-Kubra. وتعقبه السيوطي في اللال الامام السيوطي سيتي جاران عبد الرحمن ابن الجوزي اتكن لتافن شي اللال الموضوعه اتكن جزء نبيو شافي نا 234 الشيخ الالباني يتي بما لا يجدي سيوطي يتي جاران ابن الجوزي جاران ده بي داتي يتي جاران شي بو واتو ابن الجوزي شي يداتي يتي ودانا حديثي حديثان قريا ني سيوطي يتي munin hadisin bai kai a ce hadisan ƙarya ba. Albani ya ce wannan gyaran da Suyuti ya bai dace ba, ma'ana hadisan suna nan yadda Ibn al-Jawzi ya hukunta su cewa na ƙarya ne, haka maganar take. Wa qarin bis sahiha, albani ya ce kuma wannan maganar ka hada ta da abin da ya zo a cikin littafin shi silsilat sahiha lamba hadisi na 1425 wa ma sabaka, da kuma ainihin bayanin da ya gabata a cikin shafi na 58 wato a tsohon bugun wannan littafi ahkamul janaiz kenan, a wannan sabon bugu da ke hannunmu shafi na 82 kenan. Yace to ka hada wannan magana zaka tabbatar da haka. Likafani dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa a kyautata likafani, ya kuma nuna cewa in za a yi likafani a yi da farin tufafi. To abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta kenan, yace kuma babu laifi a samu sakakke, sakakke irin wannan da ake sakawa, to babu laifi in sakakken duka bai samu ba, ko wanda zaka daura a gyauto, to babu laifi wanda za a daura maka ka siya ka tattala, ko kuma ka siyo ka ce a sa wa babanka ko danka ko kaninka ko matarka, dan wanda za a sa a kwankwason haka, to ya zama sakakke ne wannan farin saki, in likafanin duka bai zama ba. To waɗannan su ne daga cikin abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma cewa wai mamata suna alfahari da wani likafani har su ne wa wani gori wanda ya zama nashi bai yi tsada ba, wannan maganar banza ce, babu wannan a cikin asalin zancen da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama. التاسعه والثلاثون بدءه 35 كتابه اسم الميت ربط سنن ممتي اسامو تفلن تكدا ربط سنن ممتي وانه يشهد الشهادتين كما ربط تشوا شي ممتين نان يانا شهد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء اهل البيت ربط سنن متن جدان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام امنتي يتبت غريسو بتربه الحسين ده تربايار قبرن سيدنا حسين عليه السلام امنتين الله يتبتا غري شي ان وجدت ان ان سامي ita wannan turbaya wa ilqa ذلك في الكفن kuma a saka wannan a cikin likafanin to yin haka ainihin bid'a ne wato qabarin sayyidina husain jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai a samu wannan turbaya dake kan qabarin shi ta zama a sa ta arwa ta zama kamar ita ce ta wada in an same ta a dangwalo ta a samu takarda ana rubuta
sunan mamacin da sunan cewa ya shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da sunan mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama a saka a cikin likafin, to malam yace yin haka bid'a ne. Gashi a kasa yake cewa alaihi al-imamiyatu kama fi miftahil karama, wannan irin addinin da kaji to ƴan shi'a ne suke akan shi, haka yazo a cikin littafin shi mai suna littafin ƴan shi'a mai suna miftahul karama a cikin mujalladi na 1 shafi na 445 zuwa 456. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne wanda Fatima ta haifa. Dama Fatima dai yar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce, tana daga cikin ƴaƴayen shi da ya fi so shi Annabi sallallahu alaihi wasallama. To har ya zama ta haifi da na farko aka sa mishi Al-Hasan. Ta haifi da na biyu bayan shekara guda ba tagwaye bane. Yasa sahihiyar magana in kuka haifi tagwaye kuka sa musu Hasan da Husaini kun yi bid'a. Ya kamata kowa ya fahimci wannan bid'a ne ka haifi Hasan da ita gwaye ka sa musu Hasan da Husaini. Kowa ya karkada kunnan shi da kyau, abinda nake faɗi haka nake nufi. Ita gwaye in ka haife su, in ka so wannan sa mishi Muhammad, wannan ka sa mishi Idris, ko ka sa wannan Ahmad, ka sa wancan Musa. Amma wai daga tagwaye sun zo a ce ai shi kenan sallallahu alaihi wasallama su da sunansa suka zo, to wannan ƙarya ne, bid'a ce. Shi ma waɗannan tagwaye na Annabi ba tagwaye bane da aka haife Hasan. Don ɗabi'ar Larabawa idan ta haihu yaro ya ɗan sha nonon uwar wata ɗaya wata biyu sai a ɗauke shi a kai shi yayi. Don haka bayan shekara guda sai kuma ta sake haihuwar ainihin Husaini. Kaga ba tagwaye bane. To ina magana Hasan da Husaini ta taso, har mutum wai yana da tagwaye a gidan shi sai ya ce a gidana fa akwai jikokin manzon Allah. Wai saboda yana da Hasan da Husaini a gidan shi. A an ka so ko da ɗanka aka haifan maka yanzu sai ka sa mishi Hasan. Ko haka sidan a haifi ɗanka ka sanya mishi Husaini, amma ba wai sai tagwaye ba. To shine aka sa wannan Al-Hasan, bayan shekara guda ta sake haihuwa sai aka sa wannan Al-Husain, bayan shekara ta sake haihuwa sai aka sa wannan Al-Muhsin, bayan shekara ta sake haihuwa sai aka sa wannan Ummu Kulthum. Ashe kullun shekara tana haihuwa kenan. Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kayyada iyali, ba tazara iyali, duk bai taso ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi Al-Muhsin din ne sai ya mutu. To shi Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an haife shi hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 6 da wata 5 da rabi daidai sai aka haife shi. Kuma shi kashe shi aka yi, an kashe shi ne a ranar Juma'a, wato wadda ta daidai da ranar 10 ga watan Muharram, ranar Ashura kenan. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 61, don haka in ka lissafa za ka yayi shekaru 54 da wata 6 da rabi kenan a duniya. To kama shi aka yi aka kashe shi aka datsa kanshi aka kuma rinka yawo da wannan kai nashi garuruwa garuruwa na musulunci. Mas'ala ce fada ne irin wannan naku na siyasa, haka su ma haka fada ya same su. Aka yi ta kashe kashe, to har aka kashe wannan jikan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To dama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wata gwaggon shi ta zo ta same shi ta ce ya Rasulullahi, nayi mafarki ya razana ne. Me kika gani? Yace ai na ga wani abu ya taso daga ɗakin ka ne haka dil, sai kuma naga ya shiga ɗakin Fatima, sai kuma naga ya taso daga ɗakin Fatima sai ya shiga ɗakina. Tace abin ya bani tsoro ni, nace ko lafiya? Sai manzo Allah yace ai abin da wannan fassara mafarki na ke nufi, wato Fatima za ta haihu ne, in ta haihu kuma ke ce zaki reni wannan yaro, ki kwantar da hankalinki. Kuma haka abin ya faru, da ta haihu din ita ce ta reni wannan yaro, ita wannan dattijuwa. To ana nan kuma wata ran sai mala'ika Jibril ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan turbaya da ka ga na ɗibo, ya ga turbaya a hannun mala'ika Jibril, ya ce na ɗibo ta ne daga inda za a danna jikan nan naka Husaini a yanka shi. Sai hawaye ya rinka zubo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma na kaddara haka Allah ya kaddara, shi kuma zai mutu, haka kashe shi Allah ya kaddara za a yi. To hakan din kuma aka yi. To amma wane ne ya kashe shi Sayyidina Husaini? Babu wanda yake da tabbaci akan wannan. Ƙarya ne ƴan shi'a suka yi wa Yazidu ɗan gidan Mu'awiya ƙazafi, suka ce wai Yazidu ne ya kashe shi, ba Yazidu ne ya kashe shi ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ba lallai duk wanda ya mutu a zamanin mulkinka ko duk wanda aka kashe a zamanin mulkinka sai a ce kai ka kashe shi ba. Ba ka da tabbas akan abu, kar ka sake kai da'awar cewa wane ya kashe wani, domin ka yi mishi ƙazafi kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To a ƙarƙashin haka, ashe zagin Yazidu da ƴan shi'a suke suna tabbatar da cewa shi ne ya kashe wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƙarya ce suke, domin magana ce suke faɗi akan shakka, ba su da tabbas akanta. mun fahimci wannan da kyau ko amma za ka ga cewa wannan ya sababbar da kasaitacciyar gaba tsakanin ƴan Shi'a da Yazid har ma haka duk wanda yake da suna Yazid ƴan Shi'a ko sunan ba ma sa son su faɗa a harjan su Yazid din nan tabi'i ne wanda yake baban shi sahabi ne kuma baban shi Muawiya sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mahaifin shi na daga cikin sakatarorin wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma shi kanshi mahaifin nashi ƴan Shi'a ba sa son shi Muawiya kenan shi kanshi Abu Sufyan ɗan Shi'a ba sa son shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ba karamar hallaka bace in kana son ganin tabbas game da yaya akai da kisan Husaini da makamantan haka shine ga wannan littafi Istishhadul Husaini na al-Imam Ibn Kathir tare da wannan littafi Ra'asul Husain na Ibn Taymiya malami da almajiri ne suka hadu kowa ya littafi Sheikhul Islam Ibn Taymiya babban malami ne shine ya littafi Ra'asul Husaini wai a ina ma kansa yana Husaini yake a ina ne yanzu kan yake aka binne shi a duniya tabbatar da cewa babu wanda ya santa kamar man inda ainihin kan yake balle a ce wuri kaza ne kan yake istishhadul husaini gashi na al-imam ibn kathirin al-majrin ibn taymiya mai littafin tafsiri shi ma ya tabbatar da cewa babu wanda ya san inda kan yake gangar jikin ma inda aka ce wai nan ne kabarin husaini inda yake a mashhadu aliyin da inda yake a karbala aka ce duk wannan maganar banza ce ƙarya ne babu wanda ya tabbatar da haka dan haka takamaimai ina ne kan yake ina gangar jiki take kabarin babu wanda ya san takamaimai akan haka ƙarya ce kawai ƴan Shi'a suka samu wannan tudu suka ce ai wannan kabarin Husaini ne sai a zo ana dibo wannan ƙasa yana cikin addinin ƴan Shi'a cewa dama su duk inda sujuda take suka ce sai dai ayi ta a ƙasa bai halatta ayi sujuda ainihin akan tabarma ko akan carpet ba ko akan shimfiɗa tare da cewa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi akan haka gaba daya Annabi yakan yi sallah akan tabarma yayin sujuda akai yakan yi ainihin sallah akan darduma yayin sujuda akai hatta shimfidar da yake kwanciya shi da matar shi yakan yi sallah akai kuma yayin sujuda akai tunda najasa bata bayyana ba tunda bata bayyana ba ko ba zaka ce ina zatan akwai najasa ba da haka ake addini ba shimfidar da yake kwanciya duk yana nan a cikin sahihul bukhari to ƴan Shi'a suka ce ba a yin sujuda sai akan ƙasa to ƙasar wacce kafi suka ce ala turbatul husainiyya wannan turbaya da ainihin suke samuwa sai a lailaya ta zama kamar tsingaro haka duk dan Shi'a in ya kasaita duk inda yake yana yawo da ita aljihu in ko kaga baya yawo da ita aljihu ko kuma yazo yayi sujuda akan kafet ko da duma haka to yana yin haka ne ko dai jahili ne a Shi'ar ko kuma bai kasaita ba ko kuma ya kasance yana yin taqiyya taqiyya shine in suka shiga wurin mutane ahli sunna sai su rinka boye yadda addinin sai yake duk abinda sai ga ƴan sunna su ne su ma ci ƴan sunna na runguma hannu a sallah su ma sai su rungume amma a cikin addinin Shi'a babu runguma hannu a sallah a cikin addinin Shi'a sai dai sakin hannu a sallah wanda sakin hannu a sallah kuma bid'a ne to ashe in mun fahimci wannan da kyau sai mu ga cewa to wannan ainihin bid'ar ta su ta wajen wannan kabari tana da alaka da waccan ta sallah kenan to har ma yanzu saboda an ci gaba iran aka zo aka yi wata ainihin turba din wannan tsingaro da suke sujuda akai wanda yake da mita a jikin shi in kai sujuda zai nuna maka yanzu kana cikin raka'a ta kaza kenan sujuda ta kaza a cikin raka'a ta kaza duk wannan bid'a ne jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sa'annan yana daga cikin falalolin shi sayyidina Husaini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda di yake son Hassan da Husaini to ni yake so ma'ana soyayyar manzon Allah ce ta kai ka kake son jikokin shi kenan manzon Allah yake duk wanda ko yake kin su to ba su yake ki ba ni yake ke da ni yake gaba to shi yasa kaga cewa nawasib sun bata nasiba kuma wata kungiya ce yadda kaga ƴan Shi'a suke fada da waɗannan sahabban na Annabi sallallahu alaihi wa sallama zababbin nan to su ƴan Shi'a suna fada da su to su kuma nasiba nawasib su kuma fada suke da mutan gidan Annabi su kuma ba sa son mutan gidan Annabi da an ce Fatima sai su zunduma mata zagi Hassan da Husaini duk su zage su to su kuma kawarija duk suka tarkata da kowa ma duk suka yi Allah wadaran su shi yasa babu al'umma adilal al'umma irin ahlus sunna wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata adila al'umma mai kirki irin ahlus sunna muna fadin haka ne insafan lil haqq don goyen bayan gaskiya ba wai don goyen bayan cewa mu ahlus sunna bane a'a haka gaskiya ahlus sunna suna san dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kaunar dukkan mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da duk wani wanda ya tabbata sharifi ne dukkan manzon Allah ne mu ahli sunna muna kaunar shi muna ainihin nuna mishi soyayya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce aqida ahli sunna To Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi wata rana Abdullahi dan Umar yana zaune. Abdullahi dan Umar babban malami ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai suka zo suka ce mishi mutanen Iraki suka zo suka ce mishi ala gafata malan ina hukuncin mai aikin hajji in ya kashe sauro. Sai Ibn Umar yace kaji maganar banza, mutanen da kuka kashe jikan manzon Allah kuka iya danne shi kuka yanka shi wannan bai dame ku ba, amma wai yanzu kuna tambaya hukuncin kashe sauro. Yace ƴaƴan da manzon Allah yake cewa waɗannan gaba ɗaya sune turare na abin jin kanshi na da su a nan duniya. Jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen Iraq suka kama suka kashe shine Hussein. Basu damu ba, basu ji koje zau ba, amma wai yanzu mai hukuncin kashe sauro ana aikin haji. Wato kamar sauro yafi hukunci kenan, yafi daraja kenan fiye da jinin abin. To shine Abdullahi dan Umar yace naji manzon Allah ya faɗi wannan daraja ta su Al-Hassan da Hussein. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To wannan abu ne da ƴan Shi'a suke to ƙarya ne ba addini bane. Al-arba'una bid'ata arba'in kitabatu du'a'in al-kafani, rubuta wata addu'a a jikin ainihin likafani. To wannan bid'a ne, a samu ainihin wata addu'a a rubuta da fenti ne za a rubuta, ko ko za a rubuta ta da wani biro ne mai ainihin inki ne alƙalami haka, a rubuta wata addu'a a jikin likafani, to bid'a ne. Gashi a ƙasa sai yake cewa wa qad shara'a zalika ba'dhum qiyasan ala kitabihi lillahi fi iblis sadaqa, wani malami ne ya shar'anta haka yace saboda kiyasi akan rubuta lillahi da ake a jikin raƙumin sadaka. Wai raƙumin sadaka tunda dai ana rubuta lillahi, to ai babu laifi likafani ma dan an rubuta addu'a a jikin shi. To abin tambaya shine wane ne yace a rubuta lillahi a jikin raƙumin sadaka? Raƙumin sadaka an kawo annabi raƙuman sadaka fenti yake samu kawai yake musu alama dan duk inda aka gansu a gane. Raƙumi kuma wanda za a yi hadaya aikin hajji da shi sai a huda takalmi a jikin igiya sai a sa a rataya mishi a wuya, dan duk inda ka gama da shi ka san dabba ce za a kai ta Makka ne za a yi hadaya, kar ka taɓa ta. Mun fahimci wannan ko? Fi iblis zakati ko, game da raƙuma ainihin na zaka. To babu wanda ya ce a rubuta haka, to kaga yayi kiyasi akan abin da bai tabbata ba, wanda kuma yana daga cikin asalin ƙa'idar kiyasi, sai ya zama shi abin da za ka yi kiyasi akan shi ya tabbata tukuna, sannan sai ka yi kiyasi ka ɗora wani abu a kai. To in ya zama shi fandishan kiyasin bai zauna ba, to shi ma kiyasin ya rushe kenan. To haka irin wannan rubuce-rubuce da mutane suke a cikin masallaci, a rubuta a kofar masallaci wa annal masajida lillahi, duk wannan bid'a ne. Ko kuma a zo cikin masallaci a zane shi da ayoyin Alkur'ani, duk waɗannan abubuwa bid'a ne, ba addinin musulunci bane. Allah kiyaye. Waraddahu fi taratibil idariyya, mai littafin at-taratibul idariyya da ya kawo wannan magana shi kanshi sai tunkuɗe ta yace ba daidai bace. A cikin ainihin mujalladi na ɗaya shafi na 440 daidai, naqalan anil muhtari ala dar ala raddil muhtar, ya ciro wannan magana daga littafin da ya kiraya da wannan suna al muhtaru ala raddil muhtar. Albani ya ce kaza sammahu, haka ya kiraya littafin. Wa hadha khata'un minhu aw wahamun, wannan dai ko dai kuskure ne ko kuma rudani ne ya shiga kwakwalwar shi, amma ba haka sunan littafin yake ba. Sawabuhu, yadda sunan littafin yake daidai shine raddul muhtari ala durril muhtar والبحث المذكور في المجلد الاول منه, yace wannan magana da aka fadi tana cikin mujalladi na farko na wannan littafi a shafi na 847 zuwa 848. Allah ya shiryar da mu. Sai mu koma sama. Al-wahida wal 40 bid'a ta 41 tazyinul janazati, yi wa gawa ado gawa a yi mata jambaki da gazal da hoda da fankeke da sauransu a yi mata ado rassan na saka ta cikin likafani. To wannan ainihin bid'a ne. Ko kuma ita kanta makara din, makara a yi mata, domin kalmar janaza in ka ce janaza to tana zama makara, jinaza kuma gawa, jin karami din in kai mai kasara jinaza to gawa, in kai mai fataha janaza to ya zama makara. To ko ita makarar a yi mata ado ko kuma ita gawar a yi mata ado, duk baki ɗaya addinin musulunci ya haramta wannan, tare da cewa ko da mace tana da rai ma bai halatta mata irin wannan shafe-shafe, jambaki, gazal, hoda, duk gaba ɗaya wannan bai halatta a cikin addinin musulunci ba, domin wannan na daga cikin abubuwan da suke canza ainihin lebanta ne, sai a ga yayi jagau fuskar ta ce, sai a ga ta yi haske ta zama wata chocolate kala, ga ta nan sharqiyatun wala gharbiyatun, to ta dilisanci ya shigo ciki kenan, don haka haramun ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Amma hoda wadda ta shafi ta kuraje da makamantan haka, to babu laifi. Shi yasa su kansu physicians, likitoci, suke yawan magana akan cewa koda mai wannan shafe-shafen in dare za ta kwanta duk ta fita wanke, saboda suna da wani side effect, suna da wani hadari bayan amfanin da ke kike ga kina samu a jikinsu. Yace ka duba littafin Al-Ba'ithu ala inkaril bid'a wal hawadith li abi shama a cikin shafi na 67 الثانيه والأربعون بدأت 42 حمل الاعلام امام الجنازه امام الجنازه daukar tutoci a gaban wannan gawa a gaban makara ana tafe da makara da gawar ana dauke da wasu tutoci na girmamawa duk wannan bid'a ne الثالثه والأربعون بدأت 43 وضع الامامه على الخشبه dora ainihin rawani akan ainihin alkhashaba akan wannan katako na makara sai a dauko rawanin wani limami sai a yaba shi ainihin akan wannan makara wannan bid'a ne sarraha bi ibnu abidina shi ya fito qarara ya fadi wannan fil hashiya a cikin hashiyatu ibnu abidina mujalladi na farko shafi na 806 bi karahati hadha wa kadha alladhi qablahu yace wannan dora rawani da ake akan makara bid'a ne yace haka wannan bid'a da aka fadi kafin ita ma yace shi ma makaruhi ne ma'ana tafiya da tutoci a gaban gawa wayal haqu bihi tarbushu wa iklilul arus haka kuma yace sanya ainihin attarbush attarbush ita ce irin hula wanda zaka ganta da ana yayin ta a nan kasar wanda ake cewa minister kamar dara take to sai ganta an yi mata wata jela a baya tana da geza to ita ake kira tarbush to wai mutun ya mutu sai a kawo ta sai a aje ta haka a jikin katakon ainihin makarar shi ana tafiya za a je makabarta to wannan bid'a ne haka iklilul arus irin kambi na sarauta din nan wannan da ake dorawa akan amarya ko akan sarki to bid'a ne kullu ma yadullu ala shakhsiyatil mayyit haka duk wani abu da za a dora akan makaran mutum wanda yake nuna shi wannan din nan wane ne hoton shi ne za a manna a jiki tutocin kasa ne za a sa menene za a yi duk wannan abu bid'a ne to haka yana daga cikin bid'a ma irin wannan abu da mutane suke yi bayan an kawo gawa tana cikin likafanin ta fari an dora akan makara sai kuma su kawo wani bargo ko wani atamfa ko wani yadi sai su kawo sai su lullube wannan ainihin gawa a kubatta yadda aka sa ta din nan haka kubatta a tafi da ita babu wani abu الرابعه والأربعون بدعه 44 حمل الاكاليل والاسي والزهور وصوره الميت امام الجنازه daukar al-akalil kambina na sarauta irin na sarauta din nan da kuma furanni da fulawoyi da hoton mamaci ana tafa da shi ainihin a gaban jana'iza a gaban gawa to wannan bid'a ne al-khamisa wal-arba'una bid'ata 45 dabhul khirfani inda khurujil janaza tahta atabatil babi yanka ainihin tsuntsuwa karamar tsuntsuwa kamar mashin lera ko tsadda ko harbiya ko makamantan haka tsuntsaye kanana a samu wani karamin tsuntsu sai a yanka shi a lokacin da aka zo za a fita da gawar a ƙarƙashin ƙyauren ƙofar in aka jawo ƙofa aka rufe wannan huda da ake a jikin gini shi ake kira albab ƙyaure na katako ko na ƙarfe shi ake kira ataba to in aka rufe ƙofa so da dama ai zaka ga wata ɗan tazara tsakanin ƙasa da kuma zuwa inda ƙyauren yake to sai a kwantar da wannan tsuntsuwa sai a yanka ta a wannan wuri sannan sai a zo a ƙetare gawar da inda aka yanka wannan jini inda aka yanka wannan tsuntsuwa an ƙetare kofar gidan kenan a halin jinin wannan tsuntsuwa yana wurin to yin haka da wasu suke bid'a ne waɗannan bidiyoyin ta iyayewa ka ce to kuma ma a ina ka taɓa ganin su yadda baka taɓa ganin waɗannan bidiyoyin ba haka bidiyoyin da ake a garin ku wani ma bai taɓa gani ba in aka je aka kai bidiyoyin garin ku wani garin sai wani ya rinka mamaki to kamar yadda kai ma yanzu aka kawo aka baka labarin na wani garin sai ka zo kana mamaki to saboda wannan littafi ne da ke kewaye duniya domin ya tsalle nan har a faɗo irin bid'ar da kuke dan ku daina makasudi ke yace ka duba littafin al-ibda'u fi madar al-ibtida' li Sheikh Ali Mahfuz a cikin shafi na 114 wa i'tiqadu ba'dihim annahu idha lam yaf'al dhalika mata thalathatu min ahli al-mayyit aqida da wasu suke da ita cewa wai in ba a yanka wannan tsuntsuwa a karkashin wannan kofa ba an ketare gawar da ita wai mutane uku za su mutu daga cikin dangin mamacin to wannan ƙarya ne bid'a ne as-sadisa wal 40 bid'ata 46 hamlul khubzi wal khirfani amama al janaza a dakko ainihin waina ko biredi ana tafe da wannan waina ko biredi ainihin a gaban gawa wal khirfan a dakko wannan tsuntsu tsadda ko mashin lera ko harbiya ko tantabara amama al janaza ana tafe a gaban gawar wannan kuma tsuntsuwar da za a riko ta da rai ne bayan an yanka waccan ta cikin gida sai kuma a samu wata a riko ta da rai da biredi ko kuma waina ko alkhubz ana tafe wa dabuha ba'da dafni bayan da aka rufa mamacin sai a yanka wa tafriquha ma alkhubz a rarraba wa mutane wannan nama na wannan tsuntsuwa tare da wannan waina ko biredi to yin haka bid'a ne yace ka duba littafin almadkhal na ibn alhajji shafi na 266 zuwa 267 wato mujalladi na uku kenan don ya gabatar a baya السابعه والأربعون بدعه 47 اعتقاد بعضهم ان الجنازه اذا كانت صالحه aqidar da wasu suke da ita cewa wai jana'iza in ta kasance ta ainihin mutumin kirki ce, wato gawa kaza in ta kasance wannan gawa ta mutumin kirki ce, khaffa saqaluha, to wai sai zama ba ta da nauyi ala hamiliha ga waɗanda ainihin suke ɗauke da ita, to wannan ainihin aqida da suke da ita ainihin bid'a ce. Wa asra'at, wai kuma sai a ga wannan gawa ya zama ainihin tana da sauri, duk gawar da aka dauke ta aka ga nan da nan an yi an gama kuma aka ji ta ba ta da nauyi, ga kuma mutumin ya kamata a ce yana da nauyi, to wannan ainihin suka ce ya nuna cewa wannan gawa mutumin kirki ce, to a malam ya ce yin haka ainihin bid'a ne. Allah ya kiyaye. As-samina wal arba'una, bid'a ta 48, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce ikhrajus sadaqati ma'al janaza, fitar da ainihin sadaka tare da jana'iza, a yayin da ake fitar da gawa sai kuma ya zama ana tararraba mutane sadaka a wannan lokacin, to yin haka bid'a ne. Asali sadaka ba haramun bace, amma irin taken da aka dauko ma ita sadaka din shine ya haramta, bai halatta ba. Yace ka duba littafin al-ikhtiyaratul ilmiya, littafin ikhtiyaratul ilmiya na ainihin Ibn Taymiyyah shafi na 53, wa kashafil qina, da kuma littafin kashafil qina mujalladi na 2 shafi na 134, wa minhu, har wayo yana daga cikin bid'a isqa'ul irqusus, shayar da mutane al-irqusus. Al-irqusus shine lemo ne ake hadawa da tanjirin da gwanda da abarba sai a markade su a wuri daya sai su zama abin sha, na turanci suna kiran shi Spanish juice, wato abin sha ne wanda za ga har yanzu a zamani mutane sukan yi irin shi, a dan hadayen abubuwa haka masu zaki sai a markade su haka a wuri daya sai kaji sun zama wani irin abin sha gashi nan haka. Akwai wani abin sha ma da Bature ya haka a cikin wata dan kwali na roba, ana ce mishi Five Alive, to irin shi yana cikin irin wannan, to sai a zo wai ana shayar da mutane, wai saboda wancan rarraba sadaka kosai da gumba to ya zama tsohon yayi ne, wai sai a zo yanzu ana shayar da su irin wannan abu mai zaki saboda an zamanantar da bid'ar kenan. Wal lemon, da kuma lemon shine irin lemon kwalba, Mirinda da Fanta da Coca-Cola da Pepsi da sauransu, wani hauhi da makamancin haka, to duk malam yace yin haka ainihin bid'a ne. At-tasi awal 40, bid'a ta 49, iltizamul bad'i fi hamlil janazati bil yamini, lazimtar cewa wai za a fara daukar makara da hannun dama, a ce wai lalle makara in za a fara daukan ta a daga ta zuwa sama din nan to sai da hannun dama, to yin wannan ainihin malam yace bid'a ne. Ka duba littafin al-mudawwana ta al-imamu Malik imamu darul hijra a shafi na 176, wato mujalladin farko kenan. Al-khamsuna, bid'a ta 50, hamlul janazati 10 khutuwatin min kulli janibin min jawanibihi al-arba'a, daukar gawa ayi taku 10 kowane bari daga cikin barirrika na ainihin wannan makara, kowane hannu na makara, din makara za ga tana da hannu 4, to wai a ce nan in ka rike kai taku 10, ka saki wani ya rike ka rike wancan hannun kai taku 10, wancan ma taku 10, wancan taku 10, an hada 40 kenan, to malam yace yin haka bid'a ne. To a kasa sai yace wastadalla lidhalika ba'd al-fuqaha'i bi hadisi man hamala janazatan 40 khutwa, wai wani malamin fiqh ya kafa hujja da cewa saboda hadisin da aka ce annabi ya ce wanda ya dauki gawa ya tafiya taku 40 da wannan gawa, kufirat anhu 40 kabira, za a yafe mishi zunubai 40 manya-manyan zunubai kuma. Naqalahu fil bahrir ra'iq, Sheikh Al-Albani yace mai littafin Al-Bahrur Ra'iq ya kawo wannan magana a cikin mujalladi na 2 shafi na 207 zuwa 208, anil bada'i, daga littafin al-bada'i wato littafai ne na Hanafiya, wa fi sharhil muniyya, haka shi ma kuma a cikin sharhil muniyya ya dauko shi daga littafin al-bada'i da kuma sharhil muniyya, wato wannan ya dauko daga wannan, wannan dauko daga wannan. Shi kuma mai sharhil muniyya din sai yace rawahu Abu Bakar an-Najjar ya ruwaito wannan hadisi kama fil hashiya, kama yadda yazo al-hashiya a karkashin wannan littafi, mujalladi na farko shafi na 833. Al-Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa hakaza yatanaqaluhu ba'dhum an ba'din, haka wannan ya dauko wannan hadisin daga wannan, wannan ya dauko daga wannan, duna an yushiru ila halatil hadith, ba tare da sun fadi halin da hadisin yake ciki ba cewa ya inganta ko bai inganta ba. In ka dubi ko mu ma malaman fiqhu mun nan afallahu anhum, Allah ya fi musu haka fike, mai sharhin mukhtasar ya dauko daga sharhin askari, mai sharhin askari ya dauko daga sharhin risala, ba tare da an fada asalin waye ya fitar da hadisin, Bukhari ne ko Abu Dauda, ya inganta ko bai inganta ba, sai dai kawai dai a ce dai wa fil kharshi wa fil mukhtasar wa fi kaza, kuma wai hadisi ne amma a dauko shi daga cikin littafin fiqh ko kuma sharhin littafin fiqh, sai ka samu wannan hadisi ba hadisi ne wanda yake ingantacce ba, kamar yadda zaka samu mai littafin ainihin Fathul Jawad ya cika babin da ke magana akan babin Ashura din nan da hadisai,
wai a yi tozali ranar ashura, a yi lalle, a yi kunshi, a yi kaza, duk waɗannan da cika ciki da sauransu duk suka kawo hadisai akan haka, waɗannan hadisai kuma ba su inganta ba. Allah ya kiyaye. Malai ya ce wa huwa la yasihu, wannan hadisi dai bai inganta ba, da anna fihi Ali ibn Abi Sarra, saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Ali ibn Abi Sarratu, wa huwa da'ifun, mutum ne mai rauni. Wa hadha alhadith mimma unkira alayhi kama qala adh-dhahabi, kuma wannan hadisi na daga cikin hadisan da wannan malami da ya kawo su aka yi mishi musun su aka ce ba a yadda da su ba. Walidhalika ja'alnahu min mawdu'at al-jami' as-saghir, Sheikh al-Albani ya ce saboda haka muka sanya wannan hadisi daga cikin hadisan ƙarya waɗanda suka zo a cikin littafin al-jami' as-saghir. Littafin al-jami' as-saghir wanda Imam Abdurrahman as-Suyuti yayi, yazo kuma ya littafi al-fathul kabir, ya cika wannan littafi da hadisai waɗanda suke na ƙarya da ingantattu da hadisai kyawawa. Amma abin mamaki shine a farkon littafin Suyuti ya ce duk wani hadisi wanda ya zama wanda yake kaga hadisan ƙarya ne ya kadaitu da ruwaito shi, ba ban kawo shi ba. Amma abin mamaki sai gashi hadisai kusan 4000 a cikin littafin ma duk na ƙarya ne kuma da dha'ifai. To shine sai shi Sheikh al-Albani ya dauki wannan littafi da al-Jami'us Saghir din da al-Fathul Kabir din, sai narke su je wuri ɗaya, sai fasa su nan ya ware sahihan, nan ya ware dha'ifan. Sahihan aka buga su a cikin mujalladi biyu, a yadda kaga Jami'us Saghir yake akan harufa. To akwai babban almajirin Muhammad Nasiruddin al-Albani mai suna Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari, wanda suna can gari ɗaya ma suke zaune da shi da Albani din a can kasar Jordan, Amman capital, federal capital na Jordan din. Shi Ali Hassan Ali Abdul Hamid sai ya dauki sahihul Jami'us Saghir din na Albani, sai ya tsara shi akan, ya tsara hadisan akan babuka na fiqhu. To sa'annan akwai ba'iful Jami'us Saghir din kuma, waɗanda yake ba'ifan hadisai ne waɗanda shi Albani ya ware, an buga su a cikin mujalladi guda haka ƙato. To shi yasa an kana da Jami'us Saghir, lallai ne sai ka nemi waɗannan littafan tukuna, in ba haka ba kuwa to Jami'us Saghir ba littafi ne da za a dogara da shi ba, domin shi kanshi Suyuti da kanshi yana da ruɗani da kanshi, domin wani lokacin zai zo kan hadisi. Munawi wanda ya sharhin Jami'us Saghir a cikin Faidul Qadir ya ce zan je in rubuta, in duba rubutun hannun Suyuti, ba wai ma bugun inji ba, rubutun hannun, yace sai in ga wani hadisin Suyuti ya sa mishi sadul, yana nuni akan cewa hadisin sahihi ne. Yace kuma sai in koma kuma wannan hadisin dai, sai kuma in ga kuma Suyuti ya sa badun kuma, wato ya nuna hadisin sahihi ne kuma ya zo ya sake sa badun kuma ya nuna dha'ifi ne, ko kuma ya sa ha, yana nuni cewa hadisin hasan ne, kuma ya zo ya sa badun ya sa ba, yana nuna kuma hadisin dha'ifi ne, to wacce ce daidai? Kaga shi kanshi Suyuti yana da rudani akan kanshi kenan, don wani hadisin zai gane cewa sahihi ne, daga baya kuma in ya gano cewa dha'ifi ne, zo ya ce dha'ifi ne, ba zai kankare waccan alama da ke nuna da ya inganta hadisin ba, sai ya bar su. To sai ka kasa gane to wacce magana ce Suyuti ya tabbata akai. Don haka shi kanshi Malam Abdurra'uf al-Munawi yace ba za a dogara da ingantarwa da kyautatawa da ra'afawa da shi Suyuti yake wa hadisan littafin ba. To in ko ya zan haka, to ashe yanzu kai da kake rike da wannan na bugun inji din nan ma, to lallai sai kai taka tsantsan. To shine babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani ya dauki littafin ya mishi aiki. To abin mamaki shine mutanen kasan mu kuma sai suka dogara akan wani littafi wanda shi kuma kwafowa yayi ma daga littafin al-Jami'us Saghir din, shine littafin Mukhtar al-Ahadith an-Nabawiyya. Mutanen kasashen mu sun dogara da wannan littafi, suna karantar da mata, suna karantar da samari, suna wa'azin masallaci da shi. A kashin gaskiya wannan kuskure ne. Yamin shi Malam As-Sayyid al-Hashimi wanda ya littafi Mukhtar al-Ahadith an-Nabawiyya, ba malamin hadisi bane, zangayi da karambani ne kawai ya dauke shi, ya dauki alƙalami ya je rinka kwafowa daga su Suyuti da makamantansu. In ya zama shi kanshi Suyuti da ya Jami'us Saghir ba za a dogara da maganar shi ba, to ina kuma wanda ya kwafo daga Suyuti? Shi yafi dacewa kada a dogara da maganar shi kenan. As-Sayyid al-Hashimi Allah ya ji kanshi malamin lughal arabiyya ne, harshen larabci ya kware a kai. To yaya za a yi kai din nan ka kware ne akan ainihin direba na mota, a ce kuma shi kenan rana tsaka sai a bude maka jirgin sama sai ka hauka ce za ka tashe shi, anya wanda ya zama fasinjan ka ko bai fi ka wauta ba? To abin da ya faru fa kenan jama'a, abin duk da ba fannin ka ba, wallahi ka bar wa masu fanni. Wannan ilimi da kuka gani na musulunci ba guda ɗaya ba ne, in ba tsayawa kai ka zage ka kware a kowane fanni ba fa, in alaramma ne kai to baiwar da ka samu kenan. In aka zo ana magana hadisi ko fiqh ko larabci, to wannan fa ba fannin ka bane. Jama'a an gane wannan da kyau ko? In ko ka san kai bincike, kai karatu, ka je ka koya a kowane fanni, za ka yi magana akai. To saboda haka kuka ga cewa ya kawo hadisai waɗanda suke hadisan ƙarya da tatsuniya da hadisan cikin Bible Old and the New Testament da ya kawo su ya zuba a cikin wannan littafi nashi Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya. Amma abin mamaki mutanen mu da yake basu san karatu ba, basu san ma'ana karatu ba, sai a zo ana cewa gashi ya ce Mukhtarul Ahadith zababbun hadisai. E zababbu ne, mana zabo su ya jera su akan harufa haka, amma ba zababbu ne wajen inganci. Yana nufin ya zazzabo su ne akan harufa, harafin a, harafin ba, haka yake nufi, amma ba wai sahihai ba. Akwai hadisai basu inganta ba ciki, kamar hadisan waɗanda Abu Dauda da Tirmidhi ya ruwaito da ke cewa an gama addu'a, an ɗaga hannu a shafi fuska da addu'a, wannan hadisi bai inganta ba. Don haka da aka tambayi babban malami ainihin abin nan Ibnu Abdissalam, gabata mala ina hukuncin mutum ya ɗaga hannun shi ya addu'a ya shafi fuskar shi, yace a ai ba mu yin haka sai jahili. Ma'ana ba kin ka ɗaga hannunka kai addu'a ka shafi fuskar ka. Hadisan da suka zo basu inganta ba. To amma kaga da yake ba malamin hadisi bane ya kawo cikin wannan littafi. Haka yazo ya kawo hadisi cewa an za a ci abinci wai a cire takalmi. Ba lallai bane in zaka ci abinci ka bar takalmin ka, hadisin da yazo akan haka bai inganta ba. To amma Sa'id al-Hashim ya kawo shi cikin Mukhtar al-Ahadith An-Nabawiyya. Bai inganta ba, dan haka kaga dama kana da bukata zaka iya cire takalmin ka. Kaga dama kana da bukata ka bar takalmin ka, ka ci abincin ka da takalmin ka, ba rashin kunya bane, babu laifi akan haka, ya halatta. Yazo ya kawo hadisi wai an kawo a cikin At-Tawra cewa wai wanda diyan shi ta kai shekara 12 bai aurar da ita ba, duk laifin da tayi wai yana kan shi. Wannan karatun Bible ne, ai shi ma gashi ya ce wa fit Taurati. At-Tawra mu musulmi ba ma aiki da At-Tawra. Imani ne ya lazimta mana ni imani da cewa Allah ya sauko da Annabi Musa At-Tawra. Amma At-Tawra bai halatta mu bude ta mai aiki da ita ba. Ranar da aka ji yakin Khaibar, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Sayyidina Umar. Sai Umar ya ce, ya Rasulullah, kaga wannan fallan takarda na At-Tawra, na karanta na ga karatun da ke ciki yayi iri ɗaya da na Qur'ani. Manzo Allah nan da nan hankalin shi ya tashi, idan shi ya ja, yace alam atikum biha bayda'a naqiyya. Jama'a, ban zo muku da shari'ar musulunci fara karba? Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Yace wallahi ko Annabi Musa yake da rai, in ya bi At-Tawra ya halaka shi da aka sauka wa kenan. Ba abin da ya halatta wa Annabi Musa da yana da rai a ce ya zo ya same ni dole sai dai bini. Yace ana hazzukum minal anbiya'i wa antum hazzi minal umami. Cikin annabawa gaba ɗaya ni ne rabon da Allah ya baku, sai ku yi haƙuri da ni, duk abin da na kawo muku shi za ku bi. A cikin al'umma ku kadai Allah ya yanka ya bani, ku kuma sai yin haƙuri da ku. Kuma mun fahimci wannan da kyau. Shi yasa mu ba a ce mana mu bi At-Tawra ba, ba a ce mu bi Injila ba, ba a ce mu bi Zabura ba. Sai ga mutum ya zo da littafi ya ce ai gashi wannan Zabura ce yake karantawa, wai Zabura yake karantawa. Duk Qur'anin nan saboda Allah ka sauke Qur'ani, ka gama aiki da shi ne ka ketara Zabura? Kuma kai ka san Zabura? Zabura kayan raƙumi nawa ce? Littafi ne mai yawa, amma sai mutum ya ɗan zo da falle haka sai ya ce ai ga ta Zabura ce yake karatu. Bible kenan kake karantawa? Bible ne ya zo da Zabura da Injila, ya zo da ainihin abin nan At-Tawra Old Testament. Gashi nan Old Testament ita ce At-Tawra, New Testament ya zama Injila, sannan kuma wannan Psalm shine kuma Zabura. Me ya haɗa ka da Zabura? Al-Qur'ani aka ce maka. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah ya ce kowa mun bashi tashi shari'ar, kowa mun dora shi akan hanyar da zai bi. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? To saboda haka kun ji wannan kam ainihin ba daidai bane. Mukhtar al-Ahadith An-Nabawiyya kaka dogara da shi. To shine Mala Albani ya ce mun saka wannan hadisi a cikin ainihin hadisan ƙarya na cikin Jami'us Saghir. Wa ma'a hadha, yake tare da wannan ma fa, fal hadithu la yadullu ala hadhihi al-bid'a. Wannan hadisi ai ma baya nuni ga wannan bid'a, domin shi hadisin yana cewa wanda ya dauki gawa ya taku 40 da ita za a kankare mishi zunuban shi 40 manya inda ya inganta. To su ko wannan bid'a cewa akai kowace gaba, kowace hannu na makara ka dauka kai tafiya 10. To 10 su hudu wayan an hada 40 kenan. To wane ne ya kawo wannan kasafta wannan din kuma? 10 su hudu. Shi hadisin ya kawo haka? Ashe kun ga ma ba hadisin suke aiki da shi ba, tare da cewa shi kanshi hadisin bai inganta ba, sai malamin yace fatanabba. To abinda kullum muke gaya mutane kenan, wato ita bid'a duk sanda ka kawo ta jama'a, to sai ta zama maka bala'i. Wani in yazo a bayanka shi ma sai ya dora akan haka. Duk sa'an da ka zo kai kuma kana aiki da bid'a da ka gada wurin malamanka ko shehunnanka, to kai kuma in ka zo sai ka ƙara taka. Misali yanzu da kowa ya sani duniyar nan maulidi ɗaya ake shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga shi kanshi wannan maulidin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ne. dan ba a fara wannan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan mutuwa annabi da sahabban shi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai bayan tafiyar waɗannan karni da shekara 500 sai da aka shekara 500 ana yin musulunci sannan aka zo aka fara maulidi to waye ya fara wanda sarkin gargajiya ne ya fara to kaga bid'a ne to ana nan kuma to yanzu maulidin manzon Allah kadai ake yi to kaga sai aka ƙara kowanne shehi yanzu kuma akwai nashi maulidin to kaga bid'a ta haifar da bid'a to dan haka ake cewa ku guji bid'a duk inda kuka dauki wata bid'a ku ne to ba fa kwa tsayawa akan ta kawai sai kun kafa wata yanzu wannan tarika da mutane suka gada wurin shehin nai suna yi ita kanta bid'a ce binasrihim wa fasihim su kansu shehunan sun tabbatar da cewa annabi bai ba sahabbai ba su ba al-qurunul mufaddala dukkansu ba su ba waɗannan karnuka da annabi ya ce khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum annabi bai ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba tabi'u tabi'ina ba su ba duk cikin waɗannan tawaga da suka wuce da Allah ya jinjina musu ba su yi dariƙa ba duk shehunai sun tabbatar da haka mun tambaye su su ce a mu ma dai muna yin falala ce ake nema yaushe zaka samu falala a cikin abin da yake ibada ne da kake da awa annabi bai yi shi ba kana nufin annabi yake da rasa falala bai bace nan ko bai samu to ana nan suka kirkiro wannan dariqa ana nan ana tafiya a cikin wannan bid'a ta dariqa zikirori ga su zakai kaza da safi zakai kaza na juma'a zakai kaza da yamma zakai kaza kaza ana nan ana tafiya da karerai ana cudanya ƙarya da gaskiya kuma Allah madaukakin sarki ya ce tarku ainihin gauraya ƙarya da gaskiya ku zo kuma kuna boye ainihin gaskiya kuna bayyana ƙarya to ana nan sai zama ka'idoji na zikirorin ma sai zama yanzu ɗan dariqan ba sa kula da su su ma sun kago na su bid'a domin yana daga cikin ka'ida da sharadi na dariqar tijaniya wannan wuridi da ake to ba a son kai wani yaji so ake kana abinka daga kai sai Allah kuke jin abinku abinda su kansu yi wannan dariqan suka ce kenan to amma ka dubi yanzu yadda ɗan dariqa suke yi suna yin zikiri kowa yana jin su suna yin zikiri sun sa loudspeaker sun sa microphone kowa yana ji suna yin zikiri akan titi hatta ɗan dariqar Qadiriyya da suka ce za a kada ganga suka ce Allah na da ganga suka yi wa Allah ƙarya suka ce amma ganga Allah a masallaci ake yin ta suka ce duk wanda ya dauki mandiri ya buga a kwararo ko a gidan biki yayi bid'a su isu kansu kura ce take cin kura ta ɗan tashe bid'a ke gudun bid'a kuma to haka gashi yanzu wannan littafi mamakin Allah gashi a garin nan aka rubuta littafi anan Zariya birnin ilimi din nan da ake cewa gashi tabshirul ikhwan بأخذ ذيل التجان تأليف الأستاذ الفاضل والفقيه الكامل الشيخ الحاج يهوذا ابن سعد التجاني زاريا نيجيريا مالن يهوذا ننن تكين غرين زاريا شي ربوت عنا للتافي داشي اتي رضي الله عنه وأرضاه وأنا آمين قام بطبئه ونشره الشيخ أحمد سكيرج داشي حرما ويدنك تبتر أكا دانان أكا منه تمالن يهوذا داشي سموكم أكا ربوت شيخ كولها ga hotonsu gaba ɗaya aka jira ga littafin nazo da shi kowa yana gani kuma littafin kana shiga kasuwar Zariya kace kana neman tabshirul ikhwan ne wanda yake magana akan sharuɗan dariqar tijaniya zaka same shi naira 5 zuwa naira 10 to abin mamaki gashi suka sa haƙƙin bugawa da yadawa Alhaji Ahmad Sukairij ibn Alhaj Muhammad Ghali ibn Sheikh Yahuza Zariya jikan malam Yahuza yasa ainihin abin nan aka buga littafin haƙƙin bugawa wai in ma kana shakka ko kana tantama sai aka ce PO box address ne in zaka yi musu wasiƙa akwatin gidan waya 1619 sannan aka kawo telephone number in ma kana shakka yanzu ka je ka kada musu tarho aka ce 069 code number nan Zariya kenan aka sa 35161 Zariya ka buga musu waya gashi su suka yi littafin gashi to amma mamakin Allah barka ji abin da yake faɗi a cikin littafin a cikin shafi na 7 yace faslun rabewa insha Allah ko haka ake karatun fiqhin zauri ai rabewa insha Allah yace fil makruhi halil wirdi yace game da bayanin abubuwan da suke makruhi ne a halin wirdi na dariqar tijaniya yace wa kurihal jahru bil wirdi an karhanta bayyana ainihin wirdi na tijaniya ma'ana yi a bayyana din nan suna la ilaha illa duk gari ana jin su duk anguwa ana jin su duk kwararo ana jin su mala yace an karhanta ayan dariqa su yi haka to dan Allah akan bid'ar da suke ta dariqa kun ga kuma sun kago wata a cikin dariqan ma wal iltifatu da waiwaye kana wuridi to kif in ka kifa kanka wannan kyallan kawai shine alqiblarka lal tifata babu waiwaye wat tafakkuru fil umuri dunyawiyya haka an karhanta yin tunani game da al'amuran duniya masararka ta kare danka bai da lafiya in dai ka fara wurjin nan to baka ba duniya gaba ɗaya a cikin tunaninka sannan yace wal isra'u jiddan da kuma gaggawa kware da gaske duk makaruhi ne ba haka suke ba haka suke yi ba wallahi ba shigantaka ake musu an shigantaka muke musu Allah zai fanshe musu ai ba haka suke ba to gashi malamin su yace makaruhi ne duk waɗannan abubuwan kaga bid'a akan bid'a kenan to shi yasa ka guji bid'a ya kai dan adam duk sa'an da kai bid'a to sai kaga ka kashe wata sunna kana nan kuma wannan bata isanka dan shedan ne yake ingiza ka sai ya sake ingiza ka sake yin wata Allah ya shiryar da mu sai gobe za a ci gaba da karatu wato wata tambaya ce wani yake cewa to yanzu in ya kasance wani naku ya mutu a asibiti a wani gari kuka ce za ku rufe shi a garin aka ce sai an biya kuɗi ake rufe mamaci a garin ba ku da kuɗin to ya za ku yi a wannan ya zama uzuri za ku iya dawo da shi garin ku zo ku rufe shi kenan Allah ya kiyaye subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk